أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmai barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka bada muka saba gabatar da wannan darasi na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un haula ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na 45 kuma yau muna ranar 25 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu daidai da 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya. A darasin mu wanda ya gabata mun ji tarihin sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da kuma tarihin sayyidina Dulayhat ibn Khuwaylid radiyallahu anhu. To yanzu kuma insha Allah za mu tashi kan tarihin sahabi na 68 a cikin wannan silsila mai albarka wanda yake shine sahabin nan mai daraja wato wanda aka mishi albishir da samun aljanna tun anan duniya shine sayyidina Ukashah bin Mihsan radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi albishir cewa yana da cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba wane ne sayyidina Ukashah sayyidina Ukashah shine wannan wanda ya samu dacen nan kuma mujahidi shahidi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Ukashah dan Mihsan dan Harsan dan Qaisu dan Murratu yana daga cikin kabilar Banu Asad sannan kuma yana da kawanci tsakanin shi da Quraishawa yana daga cikin As-Sabiqun al-Awwalun wato na farko farkon shiga musulunci sannan kuma yana da lambar yabo ta yakin Badr ya je Badr sannan kuma yana daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da samun gidan aljanna bayan cewa ya je Badr din kuma dukkan ahlul Badrin yan aljanna ne kamar yadda yazo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ya samu wata kebantacciyar bishara daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga cikin mutum 70 waɗanda za su shiga cikin aljanna ba tare da an musu hisabi ba ana yi masa alkunya da Abu Mihsan kuma yana daga cikin sadatu sahaba wato shugabannin sahabbai kuma yana daga cikin mafifita har ila yau a cikin sahabbai din sannan yana daga cikin mutane waɗanda Allah ya musu kyawun kira wato namiji ne shi zartaccen namiji kuma mai kyakkyawar kira wannan sahabi mai daraja ya yi hijira zuwa garin Madina sannan ya halarci yakin Badr kuma a ranar Badr din nan wato ya yi kokari matuƙa sosai an shaida da irin kokarin da ya yi bayan Badr ya halarci yakin Uhud wanda a ranar Uhud nan ma ya bada mamaki sosai irin kokarin da ya yi sannan ya halarci yakin Khandaq wato Ghazwatul Ahzab da kuma sauran yaƙoƙin da suka zuwa bayan wannan dukkanin su ya halarta radiyallahu ta'ala anhu duk wannan bayanan suna nan a cikin al-bidaya wa nihaya a juz'i na 5 shafi na 46 da kuma siyaru alamin nubala juz'i na 1 shafi na 307 Ibn Ishaq sahibul magazi yace sirna Ukashah radiyallahu anhu yayi yaƙi sosai yana daga cikin ƙawayen Banu Abdishams bin Abdumanaf ya yaƙi sosai a ranar Badr har sai da takobinsa ya kakkari a hannunsa sai ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi takobina ya karye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaƙi wani rishi haka na dabino ya bashi yana in shi kaje kai yaƙi da wannan yana riƙewa da ya jijjiga ya girgiza shi wannan tankar dabinon kawai sai ta zama zartaccen takobi a hannunsa dogon takobi kuma fari kal irin mai farin karfan nan mai kaifi sannan Ukashah ya koma cikin filin yaƙi aka ci gaba da yaƙi da shi har da aka kammala wannan yaƙi takobin na hannun shi kowannan takwabin ya ci gaba da yin jihari da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Ya sanya wa takwabin nashi suna al'aun, wato agaji ko kuma taimako daga Allah. Wannan yana nan a cikin dalailun nubuwa ta Imam al-Baihaqi, juz'i na 3 shafi na 98 zuwa na 99. Ya rawaito shi ta hanyar Ibn Ishaq ba tare da isnadi ba. Haka nan Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo shi a cikin Fathul Bari, juz'i na 7 shafi na 419, shi ma dai bai kawo isnadi ba, amma ya yi shiru a kansa. Tunda kuwa har al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo hadisin bai yi magana a kansa bai yi shiru, to alama ce da ke nuna ingancin hadisin. Haka nan Ibn Kathir ma ya ambaci wannan hadisin a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya, juz'i na 5 shafi na 46, shi ma dai ya yi shiru a kan hadisin bai ce komai ba. Imam Zahabi ma a cikin Siyar wa Alamin Nubala, juz'i na 1 shafi na 138, shi ma ya kawo hadisin kuma ya yi shiru a kansa. Kaga wannan alama ce da ke nuna ingancin hadisi. Tunda da hadisin yana da rauni, waɗannan duka kowanne malamin hadisi ne, ba za su yi shiru ba su ce komai ba. Wannan takwabi Sayyidina Ukashatu yana ci gaba da yaƙi da shi har dai lokacin da ya yi shahada a yaƙin ‘yan ridda, domin an kashe shi ne a yaƙi da ‘yan ridda. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a matsayin sarkin yaƙi a wani yaƙi da aka je na Sariyatul Gamra. Sun je sun dawo ba su haɗu da abokan gaba ba. An ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne tare da mutum 40 daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihi. Sai kafin suka samu labarin tahowarsu, don haka sai suka gudu. To Sayyidina Ukashatu ya jagoranci sauran sahabbai mutum 40 ɗin, suka iso ƙauyen waɗannan kafiran Larabawa. Suka zauna nan a cikin ƙauyen nasu a kusa da mashayar ruwansu. To amma kafiran ba su yadda an buga ba, to sai ya koro ganima. Ya samo ganima ta raƙuma guda 200. Ya koro su ya dawo da su zuwa garin Madina. Wannan shugaba mai girma kuma wanda ya samu dace mai albarka, ya samu izza ta duniya, wato ɗaukaka ta duniya da kuma karamar lahira. Amma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir cewa shi yana daga cikin mutum 70,000 waɗanda za su shiga cikin aljanna ba tare da an musu hisabi ba. Hadisi ya tabbata daga Sayyidina Abdullahi ɗan Abbas, yadda Allah ya tabbata gare su, yana cewa Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace, uridat alayya al-umam wa ja'ala an-nabiyyu wa an-nabiyyani yamurruna ma'ahum ar-rahat wa an-nabiyyu laysa ma'ahu ahad ataru fi ali sawadun azimun fa qultu ma hadha ummati hadhihi ila bal Musa wa qaumu ila unzur ila al-ufuq fa idha sawadun yamla'u al-ufuq thumma qila li unzur huna wa ha huna fi afaqi as-sama wa idha sawarun qarmala al-ufuq qila hadhihi ummatuk wa yadkhulu al-jannata min ha'ula'i 70,000 bighayri hisab thumma dakhala wa lam yubayyin lahum fa afadha al-qawm. Sayyidina Abdullahi ibn Abbas yace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, an bijiro min da al-ummatai kamar a cikin baccin sa kenan, wanda girko kuma a cikin daren da yaji miraji. In sai na kasance ina ganin wani annabi ko kuma annabawa guda biyu suna wucewa, ko za a gansu da ar-rahad, wato mutane haka ‘yan kaɗan, mutum 3-4-5, mutane dai da ba su fi kamar mutum 10 ba. Wani annabi ma sai ya gan shi babu kowa, wato babu wanda ya gaskata shi, ko mutum ɗaya bai samu ba. Ya can sai na ga an ɗago min wasu jama’a masu yawa, sai na ce waɗannan al’ummata ne? Sai aka ce a bari dai annabi Musa ne da jama'arsa. Can sai aka ce min dubi can haka. Da na kalli wajen yin shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga gaba ɗaya gun ya cika sosai da jama'a, sun cika dukkan sasanni. Sai aka ce min duba nan haka da can haka da can haka. Duk inda na duba yace sai ga gaba ɗaya hatta sararin samaniya ko ina ya cika. Sai aka ce min to waɗannan su ne al'ummarka, kuma daga cikin su ɗin nan akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan sai ya shiga gida bai bayyana musu komai ba. Sai mutane suka fara wato maganganu a tsakankaninsu. Wasu daga cikinsu sai suka ce, ai mu ɗinnan waɗanda muka bada gaskiya da Allah da manzonsa, muka yi biyayya ga manzonsa, to ai mu ne cikin 70,000 ɗin nan, mu ne. Ko kuma ‘ya’yanmu waɗanda aka haife su a cikin addinin Musulunci, domin mu an haife mu ne a zamanin jahiliya. to annabi sallallahu alaihi wasallam da yi labari sa gare shi da aka sai fito gare su yace musu waɗannan mutum 70 din sune mutanen da ba sa neman magani ba sa yin champi kuma ba a yi musu lalat wato tosi suna masu dogaro ne da sa ubangijin su sai ukashin dan mai sanu yace ya rasulullahi shin ina cikin waɗannan 70 din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace na'am kwarai ku kana ciki sai wani mutum ma ya sake miƙe ya ce ya rasulullahi ni fa ina ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sabaka ka biha ukasha yace ukasha ya riga ka su malamai suka ce yin umarni da neman magani shi ma ya tabbata dai a cikin hadisi ya zo a cikin hadisai da dama misali akwai hadisin sayyidina Abu Huraira idan Allah ta fada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa ai Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da magananta wannan hadisin ingantacce ne Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabu dubbi hadisi na 2705 Imam Muslim da Imam Tirmidhi ma da wasu suka san ruwaito shi haka nan akwai hadisin Usama ibn Sharikin radiyallahu anhu yace na kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu larabawan kauye sun zo sace ya rasulullahi shin ya halasta mu nemi magani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ko ya ku bayin Allah tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yadda da'an hatta wada'a lahu shifa ghayra da'in wahidin yace musu ya ku bayin Allah ku nemi magani domin Allah subhanahu wataala bai saukar da wata cuta ba face sai da ya ajiye mata maganinta in banda cuta kwaya daya yana cewa wata cuta ce ya rasulullahi sai ce tsufa ita tsufa ba ta da magani haka nan mutuwa ma ba ta da magani to haka shikenan neman maganin shi ma ibada ne haka nan akwai hadisin Abu Juzama yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya kake gani game da wasu ruqiyoyi wato wasu tofi da muke yi da kuma magunguna da mukan yi da kuma wato kiyayewa da muke yi daga cututtuka mun yi kaza kada mu yi kaza da cuta kaza kada ta same mu ya kake gani game da wannan shin wannan yana mayar da kaddarar Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ai wannan dima da kuke yi duka kaddara ce ta Allah kamar wani ne ana tashin hankali a wani gari aka ga wani malami a guje ya fita zai gudu zai hijira irin jahilan nan sai wani ya ce masa yanzu malam kaddarar Allah kake gujewa yace kwarai kuwa zan gujewa kaddara ne zuwa ga wata kaddarar ai shikenan ko to wannan hadisan duka ingantattu ne misali Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito wancan hadisin a cikin littafin sa Musnad juz'i na 4 shafi na 278 Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Sunan hadisi na 2039 kuma hadisi ne ingantacce yaji Imam Tirmidhi kuma wannan hadisin na ƙarshe Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad juz'i na 3 shafin 421 haka nan Imam al-Hakim ma ya kawo shi kuma ya inganta shi haka nan ya tabbata cikin Sahih Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini da yin tosi cewa idan mutum jinya ta kama wanda za a yi mashi tosi ko ya halatta yi Jabir dan Abdullahi al-Ansari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa Ubay dan Ka'ab wani likita sai likitan da ya zo dan ya mishi magani ya yanke mishi wasu jijiyoyi sannan kuma ya mishi tosi to yanzu ya za mu yi ga wancan hadisin na sayyidina Ukasha cewa an yi albishir na samun aljanna ga mutanen da ba sa neman magani idan cuta ta same su kawai suna dogaro ne ga Ubangiji to ga kuma waɗannan hadisan da ke nuni da cewa a nemi magani din ma ibada ce to yaya kenan dan Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa a cikin littafin sa yace ya tabbata a cikin hadisai ingantattu yin umarni da neman magani kuma cewa hakika shi neman magani baya kore tawakkali dan kana neman maganin wata cuta ta same ka ba za a ce maka kai ba mai tawakkali bane kamar yadda dai cin abinci dan maganin yunwa baya nuna cewa kai ba mai tawakkali bane kamar yadda kuma shan ruwa dan magance kishirwa baya nuna cewa kai ba mai tawakkali bane kamar yadda lulluba ko kuma sanya tufafi mai kauri a lokacin sanyi
baya nuna cewa kai ba mai tawakkali bane, kamar yadda yin wanka da ruwan sanyi a lokacin zafi dan ya magance maka ko ya rage maka wannan radadin zafin yanayin zafin gari, wannan shi baya nuna cewa kai ba mai tawakkali bane. Kaganin shi ma neman magani baya nuna cewa kai ba mai tawakkali bane. Bari ma dai cewa hakikanin tauhidi ma baya tabbata sai mutun yayi ruku wato da sababu wato sabubba wadanda Allah subhanahu wataala ya ajiye su domin a bi su dan tabbatuwar shari'a. Dana Ibnu Qayyim al-Jauziyya yace hadisan gaba daya mun tattare su zamu gan sun nau'antu ne zuwa ga gida hudu, nau'i hudu ne. Akwai hadisan dake umarni da yin tosi din ko kuma neman magani, akwai kuma hadisan dake nuna cewa ba wannan din aka fito ba, ko kuma hadisan da yin yabo ma ga wanda ya bar neman magani ko kuma yin tosi. Sannan na hudu kuma akwai hadisan da suka hana yin tosi, kamar da mun karanta a baya hadisin Imran dan Husaini ko wanda shi da yana fama da basir to har mala'iku suna gaishe shi da yake tosi kuma sai dina ganin mala'iku, amma kuma ya samu waraka da kansa kuma sai ya rika addu'a Allah ya dawo mar da basir din dan ya ci gaba da jin sallamar mala'iku. Sai basir din ko ya dawo dan basir ne da shi mai tsanani wanda baya iya zama ma sosai, sallama wani lokacin sai dai yi ta a zaune ko a kwance, to da yana zaune ma kawai wani lokacin jini ne yake zuba yake fita ta jikin shi. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tosi ko kuma yayi umarni da yin sa, to wannan yana nuna cewa halal ne a yi. Rashin so da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna game da wannan din shi kuma wannan ba wai yana nuna haramci bane, a'a yana nuna cewa dai da mutum ne zama ba sai yayi haka mutu shine yabo kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wanda bai yi hakan ba, shi ma wannan yana nuni ne da cewa rashin yin sa din shine yafi. Hani kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga neman magani ko kuma yin tosi, to wannan duka hani ne na karhanci, karhancin ma kuma na tanzihi ba karhanci ne wanda in ka saba kayi laifi ba, kuma wannan za a iya daukar sa kamar ga wanda cutar ta shi ba tsanani ta yi ba zai yi tosin ne dan tsoron faruwar cuta, to shi wannan da zai bari kar ya yi din don da shi ne yake. Wallahu a'lam. Duk wannan yana nan a cikin Zadul Ma'ad juz'i na 4 shafi na 15 da kuma juz'i na 4 shafi na 65 zuwa na 66. Sayyidina Ukashatu radiyallahu anhu ya rayu har zamanin khalifancin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, to sai ya fita tare da Sayyidina Khalid dan Walid radiyallahu anhu a ranar da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya hau kan karagar khalifanci. Don shi Sayyidina Abubakar a ran da ya hau kan karagar khalifanci to a wannan ranar sai da ya nada sarakunan yaki guda bakwai, guda bakwai ko kuma guda 12, kowanne ya tuttura su garuruwa daban-daban domin yaki da ƴan Ridda. Domin kafiran nan ko ince Larabawan ƙauyen nan suna jin labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya, shikenan suka rika yin Ridda suna fita daga addinin musulunci. Sai samu wasu kuma sun fito suna cewa ai su ma annabawa ne kamar Aswadul Unsi da kuma Ulayhatul Asadi da kuma can Musailamatul Kazzab, to bayan nan kuma ga kuma sauran waɗanda su kuma ba su ce sun fito daga musuluncin ba, amma su sun yadda za su rika yin sallah zakka shi dai ba za su bayar ba sai da zakka ba, to duk waɗannan sai da aka yaƙi su. To daga cikin waɗanda suka rika Sayyidina Khalid radiyallahu anhu a cikin tashin rundunar akwai shi Sayyidina Ukashatu, kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito ta hanyar Wahshi bin Harb ta Sayyidina Abubakar As-Siddiq yayin da ya kulla tutar yaƙi ya bai wa Sayyidina Khalid bin Walid yace tafi zuwa ga yaƙin ƴan Ridda, yace domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa madalla da bawan Allah kuma dan uwan dangi Khalid dan Walid takwabi ne daga takubban Allah wanda Allah ya zare shi akan kafirai da kuma munafikai, wato Allah ya zare shi ne domin yayi aiki akan kafirai da munafikai. Haka Sayyidina Abubakar ya gaya wa shi Sayyidina Khalid cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, sannan sai ya umarce shi ya ce to ka tafi zuwa ga Ulayhatu ka je ka yaƙi shi Ulayhatul Asadi, bayan ka gama da shi to ka tafi kuma zuwa ga Banu Tamim. Ulayhatu a lokacin nan yana cikin mutanen shi Banu Asadi, sannan kuma a cikin Banu Gadufan, haka nan Banu Abusin da Zubiyan daga suna tare da su, sirna Khalid radiyallahu anhu yazo tare da rundunar shi a gaban shi daga cikin mutanen Madina akwai sirna Sabit dan Qais daga ga sirna Khalid radiyallahu anhu ya aiki sirna Sa'id dan Akram da kuma Ukashat dan Mihsan ya aike su su zama masu leken asiri wato su yi gaba su jiyo mishi labarin kafiran to a hanya sai suka hadu da shi Dulay Hatu mai cewa shi annabi ne da Dulay Hatu da kuma dan uwansa mai suna Salamatu sai ne suka hadu da sirna Sabitu dan Akram da kuma Ukashatu sai suka nemi su yi mubaraza da su to sirna Ukashatu radiyallahu anhu sai kashi dan gidan Dulay Hatu dan gidan Dulay Hatu mai suna Jubal ibn Dulay Hatu wannan take shi kuma shi ma Dulay Hatu wanda na kawo tarihin shi a cikin darasin mu wanda ya gabata kaga jarumi sosai nan take sai ya dauko takobi yayo kan sirna Ukasha shi da dan uwan shi suka shahadantar da sirna Ukasha sannan kuma suka shahadantar da sirna Sa'id dan Akram daga nan sai suka gudu sirna Khalid radiyallahu anhu ya taho tare da sauran runduna sai suka sami gawar sirna Ukasha tu da kuma sirna Sabit dan Akram suka same su a nan a kwanci din ganin su din nan haka sai ya tsananta bisa zukatan al'ummar musulmai wato abin yayi zafi sosai a zukatan al'ummar musulmai daga suka tona rami suka binne su a cikin tufafin su da jinin su da komai radiyallahu ta'ala anhuma wannan haduwar inda aka shahadantar da shi sirna Ukashatu a kusa da wani ruwa ne wanda yake nan shi Buzakha ruwan yana kusa da unguwannin Banu Asadin wannan duka ya zo a cikin Al-Bidaya wa Nihaya ta Ibn Kathir cikin na biyar shafi na 21 darasin da ke cikin tarihin sirna Ukasha radiyallahu anhu shine abu na farko dai mutum ya zama duk lokacin da wani alkhairi ya kullo kai to kai kokari kai fatan Allah ya sanya ka a ciki haka sirna Ukasha yana cikin sahabbai radiyallahu alaihim lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albashir cewa akwai waɗanda za su ga aljanna ba tare da hisabi ba mutum 70,000 sai ya kokari ya riga kowa tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina cikin su wata ruwayar kuma cewa ya rasulullahi ka sanya ni cikin su sai ce ai kana ciki daga nan sai tarihin sahabi na 69 sirna Abu Lubabah bin Abdul Munzir Abu Lubaba ga yadda nasabar shi take shine Abu Lubabata wanda ainihin sunan shi Rufa'atu dan Abdul Munzir kamar da Ibn Ishaq sahibul Maghazi ya fada haka nan Imam Ahmad dan Hanbali shi ma ya fada nasabar shi cewa shine Rufa'atu dan Abdul Munzir haka nan Yahya ibn Ma'in shi ma ya ce ainihin sunan Abu Lubaba shine Rufa'atu wasu malaman kuma sun ce ainihin sunan shi Bashir dan Abdul Munzir haka Musa bin Uqba ya fada haka nan shi ma Ibn Hisham wannan shine ra'ayinsa yadda kisan shi take kuwa shine gashi nan kamar haka shi dai wannan sahabi babban waliyi ne mai tsoron Allah Bashir dan Abdul Munzir wanda ake mishi alkunya da Abu Lubaba ya kasance shi shugaba ne kuma ya halarci al-Aqaba wato wannan alkawari da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina sannan ya je zuwa Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi garin Madina yace yazo ya zauna ya zama wakilin sa a garin Madina sannan da aka dawo daga yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kaso irin wanda aka ba wa kowanne mayaki wannan ya zo a cikin Usulul Gaba juz'i na 6 shafi na 265 wannan sahabi mai daraja yana da wata kissa tare da Banu Qurayza wannan kabilan nan ta Yahudawa wanda anan ne ta sanadiyar su wani kuskure ya same shi wanda kuma daga baya ya koma zuwa ga ubangijinsa Allah ya karɓi tuban shi kuma ya tabbatar da shi akan hanya madaidaiciya kissa da take shine akwai Ghazwatul Ahzab wato yakin Gwarlo wanda ainihin wannan yakin su Yahudawa ne suka je suka zuga Qurayshawa da kuma sauran larabawan ƙauye da Banu Gadafan cewa su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma an yi alƙawari da su cewa za a zauna lafiya da su kuma za a haɗu a kare garin Madina mu musulmai ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za mu taimaki wanda zai yaƙe ku ba kuma ba za ku yaƙe mu ba kuma ba za ku taimaki wanda zai yaƙe mu ba to sai Yahudawa suka karya alƙawari. Wayannan Yahudawa su ne Banu Qurayza. To yayin da Larabawa, Qurayshawa da kuma sauran Larabawan ƙauye da Banu Qarfan suka yi ganganku suka taho domin su zo su tumɓuke musulunci gaba ɗaya, farzo suka kashe dukkan musulmi baki ɗaya, su binne garin Madina ma baki ɗayansa. Suka zo suka rasa hanyar shiga saboda gwalalo da aka tona aka zagaye garin Madina da shi. Da suka yi sansani a gefen garin Madina, to sai labari ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Yahudawan Banu Qurayza sun warware alƙawarin da ke tsakaninsu da musulmai, hasali ma suna taimakon waɗancan Larabawa da suka zo domin yaƙar musulunci, kuma suna faɗar cewa laysa bainana wa baina Muhammadin aqdun wala ahdun, cewa babu wani ƙuduri, babu wani alƙawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan abin ya bakanta ran al'ummar musulmai ƙwarai da gaske, ba don lutufi na Ubangiji subhanahu wata'ala ba, to tabbas da labari ya sha bambam. Domin al'ummar musulmai a wannan lokacin nan baƙin ciki da damuwa ya kai makura gare su, kuma lallai haƙiƙa an jijjiga su jijjigawa mai tsanani, kamar yadda Allah yake faɗa a cikin Qur'ani, hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa mun faɗa a ranar yaƙin gwalalo wato yaƙin Khandaq, ya Rasulullahi, babu wata addu'a ne da zamu riƙa faɗa, haƙiƙa tsoro fa ya kai matuƙa gare mu, zukatanmu sai da suka dawo maƙogwaronmu saboda tsananin tsoro. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga addu'a nan ku riƙa cewa Allahumma stur auratina wa amin rawatina, ya Allah ka rufe asiranmu kuma ka amintar da tsoronmu. To abin ne ya zama biyu, al'ummar musulmai duka da ke cikin garin Madina ba su mutum 300,000 ba, ƙurewar yawansu kenan. To ga mutum 10,000 sun zo domin su yaƙe su ta gaba. Nan kuma ta baya ga Yahudawan Banu Qurayza, su kaɗai ma sun kai kusan su 1,000, kuma sun warware alƙawari tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga zai zama yaƙi ta gaba, yaƙi ta baya. Sannan ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya kuma su imani, ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku yayin da wasu rundunoni suka zo muku, sai muka aika musu da iska da kuma wata irin runduna wacce ba kwa ganinta. Haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya tabbata masani ne game da abin da kuke aikatawa. Sai Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin ne turo da wata iska mai ƙarfi ta wargaza shirin kafiran gaba ɗaya, Allah suka bar wajen ba tare da sallama da junansu ba. Tsawon kwana 25 ana yaƙi, bayan an kammala yaƙi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'ika Jibrilu ya zo mishi, ya ce ya Rasulullahi, har kun kunce ɗamara ne? Ya ce a'a, mun fara kunce ɗamara ne. Ya ce to ai mu mala'iku ba mu kunce ɗamara ba, Ubangijinka ya umarce ka yanzu ka tafi zuwa ga Banu Qurayza ka je ka yaƙi su. Bayan sallar azhar ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa sahabbai a fita a tafi zuwa ga Banu Qurayza, shine aka fita. Ya ce kar kowa ya sallar la'asar sai a cikin Banu Qurayza. To sun warware alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah da manzonsa a lokacin da ake cikin tsanani. Kuma Ibn Ishaq sahibul Magazi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sirna Ali cewa yayi gaba da tutar shi ya tafi zuwa ga Banu Qurayza. To da yayin da shi sirna Ali radiyallahu anhu ya je gare su, sai da ya je dab da katangunsu, sai ya ji wasu zantuka daga gare su marasa daɗi suna faɗa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna sukin baki. Daga sirna Ali radiyallahu anhu sai ya dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya mishi, ya ce ya Rasulullahi, kada ka ƙarasa gare su, kada ku kusanta zuwa gare su, haƙiƙa waɗannan ƙazamai ne. Sai ya ce ya kai Aliyu, saboda me? Ina tsammanin ko dai ka ji sun faɗi wata mummunar magana ne game da ni. Sai sirna Ali ya ce ƙwarai ku ya Rasulullahi, na ji laura auni lam ya ƙulu min zalika shay'a. Ya ce ai da a ce sun ganni ba za su faɗi komai daga cikin irin wannan ba. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanta zuwa ga katangunsu, sai ya ce ya ikhwanal qirada, hal akhzakum Allah wa anzala bikum niqmatahu, ya ku waɗanda Allah ya juyar da ƴan uwansu suka zama biri, hal akhzakum Allah, shin Allah bai kaskanta ku ya wulakanta ku ba, wa anzana bikum nikmata wa kuma yasutkar muku da azabarsa sai suka ji wannan sai suka ce ya abul qasim ma kunta jahula ace ya abul qasim ai kai irin halinka ba irin namu bane ai kai halinka mai kyau ne ka bar mu da wautar mu ai kai halinka mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaye garin su tsawon kwana 25 har sai da dai tsananin wahala ta yawa gare su Allah ya cusa tsoro a cikin zukatansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam kira su da cewa su fito bisa hukuncin shi wato sauko daga cikin katangun su bisa hukuncin shi sai wani ƙurayza suka aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka turo mana Abu Lubabah dan Abdul Munzir dan uwan Banu Amr bin Auf domin ya kasance su ƙawayenmu ne tun a zamanin jahiliya wato su ƙawayen Banul Aus ne shi yana daga cikin ƙabilar Aus za mu yi shawara da shi a cikin lamarin mu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu Abu Lubabah to yayin da suka ganshi ya shigo zuwa gare su sai mazajin cikin su suka miƙe tsaye mataye kuma suma suka taho zuwa gare shi ƙananan yara suka zo suka zauna a gaban shi suna ta kuka to Abu Lubabah ta sai wannan din ya sanya zuciyar shi ta yi sanyi sai ya ji tausayin su ya kama shi suka tambaye shi suka ce ya kai Abu Lubabah shin kana ganin mu sauka mu fito daga gidajen mu bisa hukuncin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ƙwarai kuwa sai musu ishara a wuyan su cewa yanka ya musu ishara cewa yanka ku zai Abu Lubabah ya ce ina rantsuwa da Allah ina nan wajen sawaye na basu bushe ba sai da na gane cewa kiga na ha'inci Allah da manzonsa dan haka nan take Abu Lubabah ya ce sai ya bar wajen yayi maza sai garin Madina bai koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya koma cikin garin Madina ya je daure kansa a cikin masallaci a jikin al'amudin masallaci wato ginshikin masallaci yace wallahi bazan bar nan gun ba har sai Allah ya karbi tubana ya yafe min abin da na aikata kuma ne wa Allah alƙawarin cewa bazan sake komawa Banu Qurayza ba har abada bazan koma unguwannin su ba bazan a sake gani na a garin da na ha'inci Allah da manzonsa ba har abada Ibn Hisham ta yi basira yace saboda Abu Lubabah ne radiyallahu anhu Allah ya saukar da ayar nan inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah da manzonsa kada kuma ku ha'inci amanoninku alhali kuna sani Ibn Ishaq ya ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa Abu Lubabah ya ki dawowa ya koma garin Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ya zo gari ni ma da na nema mishi gafara amma tunda har ya riga ya aikata abin da ya aikata wato ya koma Madina ya daure kansa a jikin ginshikin masallaci sai to ni kuwa a yanzu ba zan saki shi ba har sai in Allah subhanahu wataala ya karbi tuban shi ya yafe masa Ibn Ishaq ya rawaito cewa Yazid dan Abdullahi bin Qusayd ya ba shi labari ayar da ta zo da cewa Allah ya karbi tuban Abu Lubabah ta zo ne a lokacin suhur ta sauka alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yana gidan Ummu Salama ɗaya daga cikin matansa radiyallahu ta'ala anha Ummu Salama ta ce sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi a daidai lokacin suhur sai na ce ya rasulullahi Allah ya ƙara haƙorin ka kyawu da haske da murmushi menene ya sanya ka kake murmushi a wannan lokaci sai ce ai Allah ya karɓi tuban sahabina Abu Lubabah Ummu Salama sai ta ce ya rasulullahi kai min izini mana in mishi albishir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne miki izini in kin so yin haka to a lokacin nan ba a riga an saukar musu da ayar hijabi ba wato ba a riga an kangi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba hana maza su ji muryar mata ko su gansu ba ba kuma hana shiga gidajen mutane ba ayar da ta haramta wannan ba ta sauka ba tukunna sai da Ummu Salama ta tsaya a kofar ɗakinta ta ɗaga sauti ta ce ya kai Abu Lubabah albishir gare ka hakika Allah ya karɓi tubanka a lokacin nan mutane na cikin masallaci da suka taso za su kunce Abu Lubabah ya ce a'a wallahi ba wanda zai kunce ni ku kyale ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake ni da hannayensa ya zo ya kunce ni yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito domin yin sallar asubahi sai ya tsaya ya kunce shi sannan ya wuce ya karasa inda zai yi sallah akai sallah Ibn Hisham ya ce Abu Lubaba ya kasance a daura a cikin masallacin nan tsawon kwana 6 ne. Matar shi ce take zuwa a duk lokacin sallah ta zo ta kunce shi yayi alolai sallah sannan ya dawo ta sake daure shi a jikin wani kututturen dabino a cikin masallaci. Ayar kuwa da ta sauka wace a cikin ta Allah ya ce ya yafe mishi abin da yayi. Ita ce ayar nan ta cikin suratul Tauba wato aya ta 102. Wace Allah yake cewa wa akharuna atrafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sai na Abu Rubaba radiyallahu anhu ya rayu bayan saukar wannan tuba ta shi, kuma ya rayu yana mai cikawa da addinin sa kuma yana mai bauta ga ubangijinsa subhanahu wataala har zuwa lokacin da wafati wato mutuwa ta riske shi radiyallahu ta'ala anhu. Kuma shi ma wannan abinda kissa shi take karantar da mu shine muhimmancin tuba. Duk lokacin da mutum ya aikata kuskure to ya maza ya koma zuwa ga ubangijin shi, wato ya dawo ya tuba. Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jinkai. Kada ka kalli yawan zunubinka, ka kalli yalwar rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk girman laifin mutum, duk girman laifin mutum da ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe shi. Tunda ya zuwa cikin hadisi ko mutum da ya kashe rayuka 100 din nan, ya kashe 100 ba daya, ya zo ya tambayi wani malami ko in ce mai yawan ibada, shin Allah ku zai yafe min mutum 99 na kashe? Yace kai malam ma zaka bani go, yace Allah zai yafe maka wannan yawan zunubi haka. Kawai sai ran shi ya bashi, yana zaruwa ta kuma sai ya datse mar kai ya cike 100 da shi. Bayan yayi haka kuma sai tuba ta sake shiga zuciyar shi, wato ya sake jin nadama. Sai ya tambayi jama'a da Allah ina zai samu wani malami ne wanda zai tambaye shi. Idan sai ka je gari kaza akwai wani malami, da yaji sai suka nuna mar wani malami faqihi masanin Allah, da ya tambaye shi yace ah wa zai shiga tsakanin mutum da ubangijin shi? Ai ba wanda zai shiga tsakanin bawa da ubangijin sa. Garin da kake ne garin mutanen banza ne, ka je gari kaza garin mutanen kirki ne masu yawan ibada da sauransu, je ka zauna tare da su, Allah zai yafe maka zunubinka. Ya fita kafin ya karasa garin sai mutuwa ta riske shi. Malaikun azaba suka zo karɓar ranshi tunda bai taɓa aikata aikin alheri ba. Malaikun rahama ma suka zo suka ce ai ya fito ne domin tafiya zuwa ga tuba. Wayannan suka ja, wayannan ma suka ja, sai Allah ya turo wani mala'ika shi kuma ya zo domin ya hukunce tsakaninsu. Ya ce to a gwada wanda garin ne ya fi kusa da shi, in ya fi kusa da garin mutanen banza to ku mala'ikun azaba sai ku karɓi ranshi, in ya fi kusa da garin mutanen kirki ku mala'ikun rahama sai ku karɓi ranshi. Saboda yadda Allah ke san bawan shi da rahama, sai Allah ya yi wahayi zuwa ga kasashen garuruwan cewa ke garin mutanen banza ki ƙara yin nesa, ke kuma garin mutanen kirki ki matso kusa. Da aka gwada sai aka ga ya fi kusa da garin mutanen kirki din da ɗani ɗaya, ɗani guda. A wata ruwayar ma aka ce ya kirjinsa ne kawai ya zama ya kalli garin mutanen kirki din, shi yana sai mala'ikun rahama suka karɓi ranshi kuma ya samu rahamar Allah. Haka nan an samu mutumin da shi ma haka ya rayu rayuwa mai tsawo irin ta mutanen daɗin nan. Ai bai taɓa yin aiki na kirki ko da ƙwaya ɗaya ba, kuma da mala'iku suka zo karɓar ranshi, mala'ikun azaba sai mala'ikun rahama ma sun zo. Sai mala'ikun rahama suka ce ai wannan mutumin bawan Allah ne, ɗan aljanna ne. Kuma mala'ikun azaba suka ce a ɗan wuta ne, ai bai taɓa yin aikin alheri. Sai aka ce to a buɗe bakin shi. Da aka buɗe bakin sai aka ga harshen shi ya ɗan fari a jikin gandar shi ta sama. Zai ce la ilaha illallah, ya ce lul, ya yunkuro zai faɗi lamun ɗin na la ilaha illallah, sannan sai mala'ika ya zare ranshi. To saboda wannan kyakkyawar niyyar da malifin nan na la da zai faɗa shi ya ce ci shi sai aljanna. Saboda haka kada bawa ya riƙa fidda tsammani daga samun rahamar ubangiji. Ubangiji mai yalwar rahama ne. Za mu ci gaba da tarihin sahabi na 70 cif-cif, shi ne sayyidina Ka'abu ɗan Malik radiyallahu ta'ala anhu. Wannan sayyidina Ka'abu ɗan Malik yana daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mutumin Madina ne shi. Shi ne Ka'abu ɗan Malik ɗan Abu Ka'ab al-Ansari al-Khazraj, yana daga cikin sahabban Banu Khazraj, wato yana daga cikin ƙabilar Khazraj daga cikin mutanen Madina. kuma ya halarci ainihin wannan mubaya'a nan da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina a Aqaba sannan kuma ya halarci yakin Uhud mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sahabansa kuma yana daga cikin mutum uku din nan wanda Allah ya karɓi tuban su kamar yadda zuwa cikin suratul tauba saboda su ma saboda labarin su ake cewa suratul tauba yana cikin mutum 70 wanda suka halarci al-Aqaba Ibn Sirin ne yace Ka'ab ibn Malik yana daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama mawaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku ne Hassan dan Sabitu Abdullahi dan Rawaha sai kuma shi Ka'ab ibn Malik Abdurrahman dan Ka'ab ya karbo daga baban shi cewa yana cewa ya Rasulullahi hakika Allah ya saukar da aya wa shu'ara'u yabawhumur ghaun to ya zani mu ko mu mawaƙa ya Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai Allah ya saukar mishi da illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha katsiran wa tasarru min ba'di ma zulimu wa sayara man ladina zalamu ajamun qalbin yanqalibu sai ya kira shi ya gaya martu shikenan sai ya farin ciki cewa ba dukkan mawaƙan bane batattu sai wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai wani ya zo a cikin littafin alwahidi wato asbabun nuzul shafi na 213 kana Ibn Jarir ya kawo shi a cikin tafsirin sa juzu'i na 11 shafi na 10 Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kila shi mujahidi mai yaki to kala biyu ne akwai mai yaki ta hanyar takobin sa akwai mai yaki ta hanyar harshen sa don ina rantsuwa da Ubangijin da numfashin shi rashin ikon sa wannan waka da kuke yi to kafirai ji suke yi tamkar kuna musu yayyafin kibiya tamkar ana musu ruwan kibiyoyi Ibn Abi Hatim ne yace sirna Ka'ab ibn Malik da ƙarshen rayuwarsa wato idanunsa ya tafi a zamanin halifancin sirna Muawiya radiyallahu anhu wato ya makance wannan sahabi radiyallahu anhu yayi jihadi a ranar yakin Uhud kuma yayi kokari sosai a wannan ranar Hisham dan Urwa ya karbo daga baban shi Urwa dan Zubairu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ɗan wantaka tsakanin Zubairu ibn al-Awwam da kuma Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhuma to a ranar Uhud sai shi Ka'ab din ya samu rauni sai Zubair ibn al-Awwam ya zo da shi a ranar ya zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ayan nan ta sauka inda Allah yake cewa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah an karbo daga shi Ka'ab din da kanshi yana cewa a ranar Uhud lokacin da mutane suka tsiri a filin daga ni ne farkon wanda na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne wa mu'mine albashin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan yana da ransa da lafiyarsa a lokacin nan ni ina cikin wani lungu tsakanin duwar wasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi Ka'ab din Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Ka'ab ya bashi kayan yakin sa Ka'ab sai ya sanya wannan kayan yakin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu jajayen kaya ne ko kuma su safra wato kamar yellow haka ruwan kwai sai ya sanya wannan kayan yakin a jikinsa yayi yaki mai tsanani a wannan ranar har sai da aka yi mishi rauni guda 17 to ana nan sai a shekara ta 9 bayan hijira lokacin da daular Rum suka samu labarin addinin musulunci yana ƙara yunkura yana ƙara wato yawaita sai suka yi nufin su zo su tumɓuke addinin gaba ɗaya saboda su daular Rum suna bin addinin kiristanci ne shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijin shi ya umarce shi cewa aje a yaƙi daular Rum ɗin so shi ne aka tafi zuwa Tabuka a lokacin nan kuwa lokaci ne na bazara ana ga tsananin fari ga kuma talauci ana cikin tsanani sosai domin dabino ma bai riga ya zo ba a wannan lokacin ana gab da shiga kaka dabino ne munafikai da yawa ba su je wannan yakin ba suna gaya wa junansu cewa la tanfiru fil harb ai kada ku fita a wannan zafin rana za ku fita ku tafi yaki guri mai nisa kada ku fita shine ubangiji ya ce ga gaya musu naru jahannama ashaddu harran law kanu yabqahu ai wutar jahannama tafi tsanani fiye da wannan tafi tsananin zafi fiye da wannan da sun kasance suna sani to shi ko wannan sahabi mai daraja sirna Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu bai da wani uzuri amma sai ya zama bai je ba yana zaune a gida an samu wani munafiki mai suna Al-Jaddu dan Qaisu ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ya fita jihadi ya ce ya Rasulullahi yanzu ka min izini in fita ba zan fitinu ba kuwa anya hakika ni mutane na ma sun sani cewa ni mutum ne mai tsananin ƙayantuwa da mata wato mata suna yawan burge shi dace wai shi yana tsoron kada in yaje wajen yakin nan ya ga matan jajayen nan wato mutanen Rum ya zama ya kasa yin hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai daga gare shi saboda shine ayan nan ta sauka a cikin suratul toba inda Allah yake cewa wa minhum man yaqulu zanni wa la taftini ala fil fitnat sabadu wa yan jahannama muhitatun bil kafir daga cikin waɗannan kafirai din akwai mai cewa ka kyale ni kada ka fitine ni bado kada ka sanya ni in jarabtu sai Allah ya ce ala fil fitnat sabadu haka ne hakika ai sun riga sun afka cikin fitina da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakika jahannama mai kewayewa ne da su kafirai munafikai kenan to akwai mutane kuma masu gaskiya waɗanda sun zauna a gida ba su je wannan yakin ba amma dai suna nan kan imaninsu su ne Ka'abu dan Malik da kuma Hilalu dan Umayyatu da Miraratu ibn Rabi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Tabuk tare da rundunar shi ta mutum wajen 30,000 bai taɓa fita da runduna mai yawa ma irin wannan ba ya zauna a nan tsawon kamar wajen kwana 17 ko 19 haka a lokacin ne ya aika da sariyoyi a garuruwa daban-daban ko ƙauyuka da ke wannan nahiyoyin har dai daga baya da Rumawan suka gudu ba su yadda an yi wannan yakin ba dan yakin Tabuk ba a buga yaki ba Rumawan gudu suka yi sai aka dawo gida to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shigo garin Madina sai ya wuce zuwa masallaci ya je sallah a raka'a biyu sannan ya zauna a masallaci sai mutane suka riga shigowa wanda ba su samu zuwa yakin ba suna zuwa suna masa ƙarya suna mishi ƙarya suna mishi rantsaran ya rasulullahi wallahi tallahi kaza ne yasa ban ji ba wallahi tallahi ya rasulullahi ya bani da lafiya ne wallahi tallahi kaza kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi sai ya ce to ka ji Allah ya gafarta maka sai ya nema musu gafara kawai ya musu mubaya'a shikenan sai mubaya'a da shi ya nema musu gafara shikenan ya sallame su ya yadda da filin su abin da suka boye kuma a zukatan su ya ba su da Allah to ana nan sai Ka'abu dan Malik yazo yayin da ya sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi murmushi haka murmushin nan kamar na mai yaki haka dan ya sai nazo na gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kira ni sai ya ce min me yasa baka je wajen yaki ba shin ba na ga ka sayi abin hawanka ba kuma baka je bin yaki ba sai ce ya rasulullahi haka ne wallahi da a ce a gaban wani nake ba kai ba daga mutanen duniya to da sai in ga cewa kamar in ne mishi ƙarya zan samu mafita daga gare shi domin haƙiƙa ina da basirar yin haka sai dai ni wallahi na sani cewa idan ma ne maka ƙarya to ko da ka yarda da ni to Allah subhanahu wataala yana gab da ya saukar da fushinsa a kaina idan ya saukar da aya wacce za ta ƙaryata abin da na faɗa idan maka ƙarya to gara in gaya maka gaskiya ko da kuwa wannan zai sa ya zama baka ji daɗi ba game da abin da na aikata to amma ina fatan Allah ya min afuwa ya yafe min hakika ni ba ni da wani uzuri na kasance ina da ƙarfina da kuma dama ta zuwa yaƙi ina da ainihin dama sosai ta zuwa yaƙin sai dai na zauna a gida ne ban je ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle ni ya ce to wannan kam ya faɗi gaskiya je ka har sai Allah ya yanke hukunci a kan lamarinka a lokacin nan sai mutane na ƴan uwana daga Banu Salama suka tazo suka biyo ni suna ce min ka koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ka je kai ma kai mishi ƙarya ka sani cewa ai baka taɓa yin wani laifi ba kafin wannan ga mutane ma su wani da wani ma su je yakin ba amma ƙarya suka yi mishi kuma ya nema musu gafara ko da kai mishi ƙarya in ya nema maka gafara ai shikenan Allah zai yafe maka ka je kai mishi ƙarya yace wallahi ba su kyale ni ba su gushe ba tare da ni har sai da naji a raina kamar in je in koma in ƙaryata kaina in yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙaryar wacce zai yarda da ni yace amma dai sai na ga kai bai kamata in je in wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba sai na tambayi jama'a shin bayan ni akwai wani wanda ya samu hali irin nawa wato wanda ya kasance yana da damar zuwa yakin kuma bai je ba amma ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya tsakanin shi da Allah sai aka ce min eh kwarai ko akwai Miraratu dan Rabi'u al-Amiri sannan akwai Hilalu dan Umayyatu al-Waqifi to sai naga waɗannan mazaje guda biyu salihai ne kuma dukkaninsu sun je Badar da haka sun kai aikoyi da su sai ta zuwa iyali na manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai ya hana dukkan al'ummar musulmai daga yi mana magana mu ukun nan aka hana kowa ya hulda da mu ko yi mana magana mutane suka rika nisantar mu gaba ɗaya mutane suka canza halayen su tsakanin su da mu yace wallahi sai da naji tamkar ba a garin Madina nake ba nace anya ko wannan Madina da na sani ne saboda kowa yayi kamar bai sanni ba yace muka zauna a wannan hali tsawon kwana 50 yace amma sauran abokaina guda biyu to wayannan gaba ɗayan su sai suka zauna a gida ba sa zuwa ko ina suna zauna a gida kullum wuni suke suna kuka su kwana suna kuka su wuni suna kuka yace amma ni na kasance ni ne wanda nafi su karancin shekaru kuma na dan fi su kwarin jiki to ina kasance na kan fito in zo in halarci sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sauran musulmai kuma na kan yi yawo a cikin kasuwa amma kowa ne wa magana ba mai kula ne na kan zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in sallama gare shi in gaishe shi amma yana zaune a wurin zaman sa na kan tambayi zuciyata shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallaman nan kuwa ko ku bai amsa ba yakan amsa ne kasa-kasa bana ji ma kunne na baya jin amsawa nakan saci kallo haka nake mishi satar kallo na kalle shi sai ya kauda kansa amma idan na ci gaba da sallata ina sallah wani lokacin sallar nafila kenan sai in ga kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo na daga kai na kalle shi sai in ga ya kauda kai to abin da ya dame ni sosai har abin da ya tsawaita na ga kauracewa da al'ummar musulmi suka yi min yayi yawa sai na tafi zuwa ga dan baffa na Abu Qatadatul Ansari na haura ta katangar gidan shi saboda na san in na kwankwasa mishi kofa ba zai bude min ba in ya gane ni ne sai na haura ta katangar tun da makwabci na ne kuma yana daga cikin mafiya soyuwar mutane a gari ne na yi sallama gare shi yace wallahi bai amsa min sallamar ba sai na ce ya kai Abu Qatada ina maka magiya domin Allah shin ka san cewa ina san Allah da manzansa sai ya shiru ya kyale ni yan sake mishi mai magiya ya kai Abu Qatada ina maka magiya domin Allah ka gaya min shin baka san cewa ina kaunar Allah da manzonsa ba sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko kana san Allah da manzonsa ko baka su Allah ne ya sani yace sai wani sai na ji wani bakin ciki ya tunkuro a zuciyata sai na zubda hawaye sai na juya na sake hawa katanga na koma yace to ina cikin tafiya a cikin kasuwar Madina yace kawai sai ga wasu mutane daga mutanen Sham wanda suka zo domin sayar da alkama a cikin garin Madina yan suke tambaya wai ina Ka'abu dan Malik ina ne gidan Ka'abu dan Malik sai aka nuna musu ni kawai suka zo gare ni suka bani wata wasiƙa daga sarkin Gassan dinnan can ne wajen kasar Sham yake a ciki sai na ga ya rubuta amma ba'adu labari ya zo gare ni cewa hakika wannan da kuke tare da shi ya kaurace maka wai yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa kai ba za ka wulakanta ba ka zo zuwa gare mu ka bi addinin mu ce yayin da na karanta wannan wasiƙa tashi sai na ce ka wannan ma wani bala'i ne wanda yafi ma bala'in da nake ciki kaga an kawo mishi tallan kafirci kenan yace kawai sai na tafi zuwa Muru na je na kona wannan wasiƙar yace sai da muka yi kwana 40 a cikin wannan yanayin daga cikin kwanaki 50 din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da dan aiki gare ni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta ka da cewa ka nisanci iyalinka ma'ana iyalinka ta koma gidan iyayenta sai na ce shin an umarce ni da in sake ta ko kuwa sai ya ce min a'a an ce dai ka nisance ta ita ma ta nisance ka kada ka kusance ta abu fa ya tsananta sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aika zuwa ga sauran mutum biyun nan su ma haka sai na ce wa matata ki koma zuwa ga gidan iyayenki ki kasance can a tare da su har zuwa sanda Allah zai yanke hukunci game da al'amarina to sai na samu labari cewa matar Hilalu dan Umayyatu ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi jiga Hilalu dan Umayyatu tsoho ne ya tsufa sosai tukub ko ba shi da wani mai yi masa hidima ko girki ko wani abu shin ya rasulullahi za ka mun umarni in zauna tare da shi in rika yi mishi girki da sauran hidimdimun sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu komai ki zauna amma sai dai kada ya kusance ki sai nace ai shi halin da yake ciki ma a yanzu ba fa abin da yake in ban da kuka ai ba wani zancen sha'awa ma tare da shi dan naka abu yace sai wasu mutane daga cikin yan uwana suka ce min kai ma ka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam mana kuka tura matarka ta je ta nemi izini cewa ta zo gare ka ta riƙa maka hidima kamar yadda matar Hilalu dan Umayr take yi. Yana ce a'a, yace wallahi da ni da Hilalu ba ɗaya muke ba. Hilalu dan Umayr tu tsoho ne da tijo, ni go ga ni saurayi, ina tsoron kada in ji in gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wata aya a kaina. Yace sai na zauna kawai a cikin haka har tsawon kwana goma. Yayin da kwanaki suka cika 50 daga dawowar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga hanawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arkai mana magana, to bayan na sallaci sallar alfajr wato sallar asuba, akan ina kan wani tsoro ina zaune. A wannan lokacin nan ina ambaton Allah subhanahu wataala, hali ya tsananta gare ni, sai da naji gaba ɗaya ƙasa, doran ƙasa da yayi kunci gare ni, narsa wurin zuwa. Can kawai sai naji murya, wani mutum ya ɗaga murya yana cewa, ya ka Ababu ni Malik abshir, ya kai Ka'abu dan Malik bishara gare ka. Yace ina jin haka sai na san alkhairi ne, labari ne na farin ciki, da haka sai na fadi na sujada, na san cewa hakika yayewar bakin ciki na yazo daga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa mutane cewa Allah ya karɓi tubanmu bayan an yi sallar alfajr, wato bayan an yi sallar asuba. Sai na tafi zuwa ga mutane, ina fitowa cikin gari sai naga kowa yana ta min albishir. Mutane suna zuwa gare ni suna min albishir, kuma suna tafiya wurin sauran mutum biyun nan abokaina su ma ne musu albishir. Yace sai ga wani mutum shi ma akan doki ya taho, shi ma ya zo ya sallama gare ni ya min albishir. Sai ga wani can shi kuma akan dutsi, kan dutsi ya hau yana kwallawa da ƙarfi cewa Allah ya karɓi tubana. To yayin da na ji sautin wannan wani da ke min albishir, sai na kunce tufafin da ke jikina gaba ɗaya na kwaɓe, na bashi na ce ga wannan kai ma tukuicin albishir ɗin da ka zo min da shi. Yace wallahi a duniya ba ni da wasu kaya sutura an ban da wannan. Sai na nemi aran wasu tufafin na sanya a jikina, sannan tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mutane suka rika haɗuwa da ni kungiya-kungiya su neman murna saboda Allah ya karɓi tubana. Asirin shiga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an tarar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, mutane sun kewaye shi. Sai Talhatu dan Ubaidillahi ya taso gare ni da sauri, ya zo ya rike hannuna yana yi min murna, ya ce wallahi babu wani mutum daga cikin almuhajiruna wanda ya taso ya yi min murna in ban da shi. Ya ce wannan abin da ya yi min ban manta ba, har abada ba zan manta ba. Yayin da na yi sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ɗago kai ya kalle ni ya amsa sallamar, fuskar shi tana ƙyalƙyali kamar warqiya tana haske. Sai ya ce min abshir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladatka ummuka, yace ina maka albishir da wuni ko kuma rana mafi alkhairi gare ka tunda mahaifiyarka ta haife ka, baka taɓa samun rana mafi alkhairi gare ka fiye da wannan ranar ta yau ba. Sai na ce daga gare ka ne ya rasulullahi ko kuma daga wajen Allah? Yace min bari dai daga wajen Allah ne subhanahu wataala. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin farin ciki, muka ga fuskar shi tana haske kamar wani yanki ne na farin wata. Yayin da na zauna a gaban shi, sai na ce ya rasulullahi, saboda murnar wannan tubantawa da Allah ya karɓa, to zan fita daga dukkan dukiyata, na bada dukkan abin da na mallaka a matsayin sadaka zuwa ga Allah da manzonsa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bar dai ka rike dan wani abu na daga dukiyarka zai fi alkhairi gare ka. Yana ce to ya rasulullahi, zan rike kasona da aka bani a Khaybara, wato gona ta Khaybara zan rike ta, amma duk sauran abin da na mallaka a duniya da dabbobina da abincina da komai nawa na bada shi sadaka. Kuma sannan kuma sai na ce ya rasulullahi, hakika Allah ya tsiratar da ni ne a wannan rana saboda na tsaya kan gaskiya, da duk da na yi laifi amma na fito na faɗi laifina, don haka to yana daga alƙawarin da zan wa Allah tun daga wannan ranar har in bar duniya ba zan ƙara yin ƙarya ba har in bar duniya. Ya ce wallahi tun daga wannan lokacin kuma sai Allah ya jarrabe ni, duk wani lokaci sai in ga abubuwa sun faru wanda kamar in yi ƙarya, sai in tuna kuma da alƙawarin na yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in fasa yi. Ya ce tun daga wannan ranar har yau ɗin nan, ya ce ban taɓa yin ƙarya ba da gangan, muna fatan har in bar duniya ba zan ƙara yin ƙarya ba. Labarinsu yana nan a cikin suratul Tauba aya ta 117, inda Allah yake cewa daga taballahu alan nabiyyi wal muhajirina ولا أنصار الذين تبعوه بساعات الأسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الصلاسة الذين خلفوا حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رهبت وباقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آية أريد الشابق وإذوات أريد الشاترة إيش والله tun in banda ni'imar shiga musulunci babu wata ni'ima da Allah ya mun mafi girma fiye da wannan ranar wanda Allah ya karbi tubana ya saukar da ita kuma cikin alqur'ani wannan shine sirna ka Abu Dan Malik radiyallahu anhu kuma ya rasu ne a shekara ta 40 ko ta 41 bayan hijirar annabi alayhi salatu wassalam wato a farkon khalifancin sirna Muawiya kenan radiyallahu anhu hadisin shi na wannan labarin hadisi ne ingantacce yana na cikin sahih al-bukhari juz'i na 8 shafi na 92 zuwa na 100 haka ne imam muslim ma ya kawo shi a cikin littafin sa juz'i na 8 shafi na 106 zuwa na 112 to wannan shine sirna ka Abu Dan Malik mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lalle ɗan uwa mu riki gaskiya mu tsaya kan gaskiya dan digirin tsikara mutun ya rikayin ƙarya dan tsira daga wani abu ko kuma dan tsira daga fushin wani ko da kuma haifinka ne kada ka rinkayin ƙarya ba didi bane duk abin da ka tabbatar in kai ƙarya zaka fita to da kai gaskiyar ma dai zaka fita insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa cewa mutum ba zai gushi ba yana yin gaskiya kuma yana kirdadan gaskiya har sai Allah ya sanya shi a cikin masu gaskiya wato sai Allah ya rubuta shi a wajen su cewa wani mai gaskiya ne an ga mutum ba zai gushi ba yana yin ƙarya yana kuma aikata ƙarya da aiki da ƙarya din har sai an rubuta shagun Allah cewa shi makareci ne don kuma mutum ya zanto an rubuta shagun Allah cewa shi makareci ne ko yayi gaskiyar ma ba za ta amfane shi ba wajen Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara zukatanmu da ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya gyara dukkan lamuran mu zahirin wa batinin a barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المدى الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله